Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, fara'a, noma, download da kuma niya. Ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Asare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu saduwa da ku yau Asabar 22 ga watan Satumba. Shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Nazir ba mu kanin labarai.
To China dai ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da Amurka biyo bayan kakkafa sabon haraji akan kayan China da Amurka ta yi. Haka kuma jami'an yan sandan Brazil sun kama wani mutum dan kasar Lebanon wanda Amurka ke zargin yana daya daga cikin manyan masu daukar nauyin kungiyar Hezbollah, wato sojojin sa kai na Lebanon. Wasu yan bindiga sun bude wuta a wajen da ake gudanar da faretin soji a kudu maso yammacin Iran wanda akalla mutane 24 suka riga mu gidan gaskiya.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa zabe ya tafi daidai a jihar Oshun.
Ma'aikatan zabe sun fito da wuri.
Sun fito.
To yaya jama'a?
Jama'a ma sun fito wallahi kuma zabe an billahi.
To a can jamhuriyar Nijar ko rahoton hukumar inganta rayuwar jama'a ne na Majalisar Dinkin Duniya ya haifar da yamadi a kasar.
Mutane su yi ta zancen bara. Bara irin wannan da ake haramun nema. Kashe kana walakantar da kanka. Ka ga nasara bisa hanya ka zo ka tsaida shi da kwano. Kana cewa shi baka sadaka.
Ha kuma idan muna da lokaci za mu kawo muka rahoton kayayyakin da hukumar Custom Shiyan Kaduna ta kwace daga hannun yan fasakwabri. Sai Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. China ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da Amurka biyo bayan kakkafa sabon haraji akan kayan China wanda Amurka ta yi. Mujallar Wall Street Journal ce ta bada rahoton cewa China ta shirya tura mataimakin Prime Minister Liu zuwa Washington a sati mai zuwa domin tattaunawa, amma yanzu ta soke tafiyar tare da wakilan da za su tare da shi. A safiyar jiya Juma'a ne dai jami'ai a White House suka ce Amurka na neman mafita akan yadda za a ci gaba da magana da China akan harkokin na kasuwanci. Jami'an sun faɗa manema labarai a White House cewa dole ne China ta zauna akan teburi don samar da mafita mai ma'ana in ana son samun ci gaba akan matsalar harkokin kasuwancin. Gwamnatin Trump dai na ganin dora harajin akan kayan China shi zai takurata don baiwa Amurka kyakkyawar dama. Jami'an 'yan sandan a Brazil sun kama wani mutum ɗan ƙasar Lebanon wanda Amurka ke zargin yana ɗaya daga cikin manyan masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Hezbollah, wato sojojin sa kai na Lebanon. An tsare Asad Ahmad Barakat a jiya Juma'a ne a birnin Foz do Iguaçu na Brazil, birnin da iyakokin ƙasashe uku na Brazil, Argentina da Paraguay suka haɗu. Yankin dai dama ya yi ƙaurin suna a matsayin matattarar 'yan fasakori da masu buga jabin kayayyaki har ma da safara ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an 'yan sandan na Brazil sun ce 'yan ƙungiyar Barakat sun yi sayayyar kaya da kimarsu ta kai ta dalar Amurka miliyan 10 ba tare da bayyana wa gwamnati ba a wani gidan caca da ke birnin Argentine na Iguaçu da zumar ɓoye kuɗaɗen ƙungiyar. A cewar jami'an Argentina, ƙasar na zargin Barakat da ɓoye kuɗaɗe a madadin ƙungiyar Hezbollah, saboda haka ta kula dukkanin kadarorinsa. Ya zuwa yanzu ba a tabbatar da ko za a yanke wa Barakat hukunci a Brazil ko kuma za a kai shi Paraguay ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Pakistan ta kalubalanci abokiyar adawarta wato India sakamakon fasa zaman tattaunawar bazata a tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu wanda aka shirya shi a gefe guda saboda babban taron Majalisar Dinkin Duniya da ke gabatowa. India ta soke zaman ne a ranar Juma'a bayan ministar harkokin wajen kasar Sushma Swaraj ta bayyana a fili cewar za ta hadu da takwarar aikinta Shah Mahmud Qureshi. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya nuna batin ransa akan lamarin inda ya rubuta a Twitter a yau Asabar cewa ban ji daɗin girman kai da amsa marar daɗi daga India ta kiran da nayi na dawo da zaman tattaunawa domin tabbatar da zaman lafiya ba. Ya ƙara da cewa a tsawon rayuwata na sha haɗuwa da ƙananan mutane da ke rike da manyan mukamai waɗanda ba su da hangen nesa. India dai ta bayyana sabon kisan dakarun tsaranta da jami'an tsaron Pakistan suka yi a matsayin dalilin soke zaman. Haka kuma sun zargi makociyar kasar da karrama ayyukan ta'addanci. Ministar harkokin wajen na India ta ce duk wani batu da za a tattauna a wannan muhalli ba zai yi wata ma'ana ba. Zargin ta'addancin dai ya biyo bayan wani tambari da Pakistan ta gabatar a farkon wannan shekarar ne na wani kwamandan sojojin sa kai na Kashmir mai kima, kwamanda Burhan Wani, wanda dakarun India suka kashe shi a watan Yulin shekarar 2016. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wajen da ake gudanar da faretin sojoji a kudu maso yammacin Iran, inda akalla mutane 24 ne suka mutu yayin da fiye da 53 suka ji rauni a cewar ma'aikatar yada labaran ƙasar. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta ɗauki alhakin wannan hari na yau Asabar a Ahvaz da ke shiyar Khuzestan. Akwai bambance-bambancen bayanai da suka bayyana sakamakon al'amarin. Jami'ai sun ce an kashe 'yan bindiga biyu, amma kuma wasu jami'an sun ce an kama wasu biyu da ke da alaka da harin. Tashar talabijin ta kasar ta ce maharin sun kai harin ne a wani daɓe da jami'an Iran suka taru don kallon faretin tunawa da ranar da aka kaddamar da yaƙi tsakanin Jamhuriyar Musulunci na shekarar 1980 zuwa 1988 akan Iraki, wanda an gabatar da ire-iren wannan fareti a sauran wurare a faɗin ƙasar. Ministan harkokin waje Iran Muhammad Javad Zarif ya ɗora laifin harin akan wanda ya kira 'yan ta'addan yanki da iyayen gidansu. Wannan kalami ne da Iran ke amfani da shi wajen kiran abokiyar adawarta Saudi Arabia da Isra'ila.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da taskar rahotannin namu da rahoton zaben jihar Osun, wanda yanzu haka an rufe ma runhunan zaɓe, kuma har wasu runhunan zaɓen sun fara ba da sakamakon zaɓen. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani akan yadda zaɓen ya tafi.
A yau Asabar ne ake gudanar da zaben gwamna a jihar Osun. Akan haka, nitintubi wasu mutane daga sassa daban-daban na jihar Osun ta wayar tarho. Wace unguwa kake yanzu a nan birnin Oshogo?
Ina unguwa Afanta nan tsakiyar Oshogo Freedom Park.
To ya zabe ke tafiya a wannan unguwa taku?
Zabe na tuna lani lahiya.
Ya fitowar jama'a?
Jama'a sun fito sosai.
To ya matakan tsaro?
Matakan tsaro akwai su ga sunan akwai sun da akwai su banda ka.
Kaga sojoji?
Babu sojoji.
Jafar Wanzan tunaya.
To Jafar Wanzan, yanzu wane gari kake da nake magana da kai?
Ina Sabo Ilefe.
Ya zabe ke tafiya nan Sabo Ilefe zaben gwamna?
Zabe lafiya lau, lafiya lau. An samu takardar tsaro sosai da sosai.
Ma'aikatan zabe sun fito da wuri?
Sun fito.
To ya jama'a?
Jama'a ma sun fito wallahi, kuma zabe an billahi.
Akwai tsaro?
Akwai tsaro.
Ko akwai wasu matsaloli?
Ba wata matsala da ke hada da ita. Akwatin mutum ma da mutumin dan takarar gwamna PDP, kuma shi ma dan takarar mai doki garin Madari. Dauda ya haya.
Wane gari kake a hali yanzu?
Ina cikin garin Ikiru.
To nan garin Ikiru yana kusa ga garin dan takarar gwamnan jam'iyyar APC. Yaya zabe ke tafiya a wannan garin?
To zabe yana tafiya lafiya lau, ba matsala komai.
To yaya fitowar jama'a?
Jama'a sun fito sosai da dama wallahi, namiji da babba, namiji da mace, babba da yaro.
To ko akwai wasu matsaloli a wannan yankin?
Gaskiya yanzu ba wani matsala komai, dan muna zabe lafiya, alani lafiya, ba wani tsoreniya. Kowa yana zuwa zabe a tantance shi zaba wanda yake so, ko su zo cikin su, ko su zo jiran sakamako.
Kuma babu wata hayaniya?
Babu wani hayaniya dai, yanzu dai ba wani hayaniya. Sunana Alhaji Sani Abbas, Alhaji Sani GNPP, sarkin yakin Sabo Ilefe.
To yanzu a wane gari nake magana da kai?
Yanzu kana magana da ni a garin Ede North, garin kan takarar gwamnan PDP.
To ya
gini Adamala Adeleke.
Yaya zabe ke gudana a nan garin na dan takarar jam'iyyar PDP Adamola Nuruddin Adeleke?
Ya garin
zabe a jihar Osun gabaki duk zabe yana tafiya lafiya lau insha Allah saboda akwai jami'an tsaro suna kula da kowa kuma kowa yana tafiya ya zabi abin da yake bukata.
Ya kayayyakin zabe?
Eh kayayyakin baki ana dan samun miskila akan reader casting nan nan je wajen dan dubula ana dan samun miskiloli akai.
Amma jama'a suna kare gurea?
Ah jama'a sun fito sosai kamar yanda ya dace ani ya kuma
din. Yanzu kana wace unguwa ne a cikin birnin Oshogo?
Ina sabon garin Oshogo.
Yaya zabe ke gudana a wannan unguwa ta sabon garin Oshogo?
Zabe na tafiya lafiya lau babu hayaniya babu tashin hankali ina nan muna yin zabe kuma ba ta matsala komai ba jama'a kuma sun fito da dama.
Ba a samu wani sata akwati ko ta da zaune tsaye ba?
Jami'an tsaro suna nan su ma sun tsaya a gefen jama'a suna kula da abubuwan da yake faruwa sun ba su haɗin kai sun ba mu haɗin kai.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To daga jihar Osun sai jamhuriyar Nijar inda rahoton inganta rayuwar al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar da cece kuce a cikin kasar. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahoton na hukumar UNDP ko kuma PNUD da ke fita a kowace shekara na mai da hankali ne akan halin rayuwar da jama'a ke ciki, wanda a fili yake fayyace irin hoɓɓasar gwamnatoci akan maganar inganta rayuwar talakawa ko kuma akasinsa. Saboda haka 'yan adawa ke cewa rahoton na bana na gwada wa duniya halin kuncin da jam'iyyar PNDS tarayya ta jefa 'yan ƙasa a tsawon shekaru bakwai na mulkin gurguzu. Maman Sani Adamu shine kakakin jam'iyyun adawa na FDDR.
Ƙasarmu tana cikin matsala, talauci ya addabi mutane, fatara, babu aikin yi ga matasa. Yau rishin kwanciyar hankali ya zama ruwan dare. Ana yin awon gaba da mutane, ana kame mutane, ana sace su, ana abubuwa dai da gasu nan ko ina. Su ne abun da ya kamata mai koyi mu diba, su ne abubuwa masu mahimmanci.
Sai dai a cewar Alhaji Asmanu Muhammadu Jigo a jam'iyyar PNDS mai mulki, abun ba haka yake ba. Hasali ma akwai alamun shakku a tare da bayanan da hukumar ta UNDP ta ta'allaka kansu wajen hada wannan rahoto da ke saka Nijar a sahun ta kutar kasashen duniya.
Kowa ya san ƙarya ce wani lissafi da an kai. Ka ta hinan Benin, ka ga irin da talauci da mutane suke ciki a ƙasar Benin. Ka ta hinan kusan mu ƙasar Najeriya, ka ga yadda talakawa suke kuka da talauci. Ka ta hinan Cote d'Ivoire, ka ta hinan Burkina. Ka dubi bidijekin Nijar da bidijekin Mali ba ɗaya bane wajen tattalin arziki. Amma na gaya maka abu na farko wanda su wannan mutane ke aiki da shi zance na ilimi ne. Mutane su sadiyan su lakwal. Sannan akwai matsala ta farko wadda duk duniya kafkinta an yi tafaki, Nijar ta hi kowa yawan ayahuwa.
Mai da hankali akan fannonin da bincike ya gano cewa suna buƙatar gyara, ita ce hanya mafi a'ala wajen fitar da ƙasar ta Nijar daga ruwa, in ji 'yan adawa.
Abubuwa masu mahimmanci. Ya za mu yi mu tsaye da wannan taɓarɓarewa da tsarin koyarwa na ilimi na makarantun boko yake ciki? Ya za mu yi mu farfado da ƙasarmu? Duka waɗannan matsaloli su ne ya kamata mu maida gaba.
To amma a ra'ayin Alhaji Asumana, jama'a ce ke da alhakin koma bayan da ake fama da shi a wannan ƙasa, saboda haka ya zama wajibi talakawa su canza ɗabi'u.
Mutane idan sun ka ayyadiyansu su sa su makaranta don ɗiyansu samu tarbiyya. Mutane su yi ta zancen bara irin wannan da ake haramun nema. Kaje kana walakantar da kanka, ka ga nasara bisa hanya, ka zo ka tsaida shi da kwano kana ciya shi baka sadaka, kuma kan ƙarya ne ka buro shanu gida.
Jamhuriyar Nijar da ke da yawan al'umma miliyan kusan 20 a halin yanzu na da ɗimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da suka hada da uranium, zinare da man fetur, ba idan ma kama kan filayen noma da kiwo. Abinda a wani lokacin baya ya sa shugaban ƙasa Isu Muhammadu cewa Nijar ba matalauciyar ƙasa ba ce, sai dai a ce tana fama da rashin shugabanci na gari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To bari mu sake komawa Najeriya, inda hukumar Custom a yankin Kaduna ta kame kayayyakin miliyoyi na fasakwabli. Ga Isa Lolikar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar hana fasakwabli ta Najeriya ta ce ta kama kayayyakin da aka hana shigo da su Najeriya da suka hada da motoci, shinkafa da mai da sauran kayayyaki da aka shigo da su tashiyar ba da ke arewacin Najeriya, da ta ce adadin kuɗin waɗannan kaya kai akalla naira miliyan 126 da ɗuriya. Jagoran tawagar Custom na tabbatar da tabaibayin tattaro waɗanda suke shigo da kayayyaki ta ɓarauniyar hanya DC Abdullahi Dahir Musa kirawa ne dai yayi wa manema labaru karin haske a garin Kaduna a lokacin baje kolin buhunan shinkafa motocin kayan abinci da kayan gonjo da mai da aka kwace a nan garin Kaduna
muna nan dare da rana muna aiki tukuru mu tabbatar cewa ba a shigo da shinkafa ta hanyar da ba a so ba ba a ce kada a shigo da shinkafa kwata-kwata ba a'a an ce a shigo da shi zaka iya shigowa da shinkafan amma ka biyo ta port inda yake zaka biya harajin gwamnati kuma gwamnati shigo da ita kayayyakin da aka kama kamar da nuna muku shine da shinkafa da mai da gwanjo da taliya da sukari da kuma motoci wanda aka shigo da su daga boda wanda yake ko shigar da su gwamnati ta hana yanzu haka mun samu buhuna 3,983.
To ko me hukumar custom ke yi da irin tarin bunan shinkafa da sauran kayayyakin da ake kwacewa daga hannun waɗanda suka shigo da su ta barauniyar hanyar?
An tara su guri-guri. Ai a kwanan nan idan zaka iya tunawa kaga inda committee wadda fadar shugaban kasa ta nada ta cewa waɗannan shinkafan nan ana kaiwa yan IDPs kuma a kwanan nan yan gudun hijira wanda ko ka gane cewa an kai musu da kayayyakin nan da sukarin da shinkafa da goda su duk kayan masarufi ne wanda ya kamata za su yi amfani da shi ana kai musu
wani hukunci ake wa su shigo da kayan nan
hukunci dama mu namu mu kama mutane ne muka kama kuma za mu gurfanar da su ne a gaban shari'a sai abin da shari'a ta yi da su kuma muna da amfani da wannan daman muna kiran jama'a kan cewa duk wanda ke da labari kuma jiya akan cewa ga inda wannan abu suke faruwa su zo su hada kai da mu jami'an custom mu tabbatar cewa waɗannan abubuwa ba su shigo ba domin illa ne ga al'umma
kayayyakin da hukumar custom din dai ta kwace tsakanin watan Agusta zuwa watan Satumbar wannan shekara sun hada da buhu 3,983 na shinkafa sai jarkar man gyada mai lita 25 guda 393 da buhu 70 na siga da dilar gwanjo 456 da kuma katan-katan na taliya supergate 50 sai kuma motoci guda 49 da hukumar custom ta ce an kama su ne cikin wata daya a wannan shiya mai jihohi 8 a arewa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogwa ce karfe 11 na safe da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar masu sauraron mu da damar gaske kan tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isyaku Rabu wanda ya rasu a watan Mayu za kuma a ji ansar rasu Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Ngulde da Musa Suleiman daga Kano game da kasar da gini mafi tsawo a duniya yake da kuma wadda tafi yawan gine-gine masu tsawo a duniya to bari mu fara da ci gaban ansar tambaya kan tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isyaku Rabu wanda wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya dora daga batun ficen da marigayi Sheikh Isyaku Rabu yayi a fannin ilimin addini da cewa
har wani lokaci da yazo aka ga irin kokarin da yake da shi a ciki da hidimar da yake yi har da halifan Tijjaniya a Kano wato Sheikh Murabus Sheikh Sarki Muhammad Sunusi ya rasu sai aka ba wanda ya fi cancanta ya jagoranci tafiyar dariƙar Tijjaniya sai Sheikh Isyaku Rabu to wannan asalin ilimin da kuma dangantaka da waɗannan manyan malaman da kuma Sheikh Ibrahim Niyas da irin hidimar da yake to shi yasa aka bashi wannan matsayi to a bangaren wannan kenan sai aka zo bangare na biyu na ce maka Allah ya masa baiwa daban-daban shine na yaya
haka
Sheikh Isyaku Rabu yana daga cikin mutanen da Allah ya yi baiwa matuƙa da gaske domin lokacin da ya mutu ina kyautata ban sani ba ko wani ya mutu ban sani ba a lokacin amma dai ina kyautata yana da yaya kimanin 63 ina da yaya kimanin 63 babban yarsa mace ce Hajiya Malama ina jin Amina ake cewa babban ɗansa kuma namiji ne shine Alhaji Nafi'u Rabi'u daga cikin kuma Alhaji Nafi Isa ya kura biyu, daga cikin kuma ƴansa sai kuma sauran suka taho irin shi ne su Alhaji wannan hanshakin mai kudin nan Alhaji Abdulsamad da kuma akwai Alhaji Karami saboda sunan mahaifinsa ya ce wanda su ne da
Rabi'u Isa Kurabi.
Eh, Rabi'u Isa Kurabi. To akwai su da dama kamar yadda na gaya ma ƴaƴansa 63, ba zan yi raba su cikin mata da maza ba amma dai na san haka. Eh, to kaga daidai da daidai kafin ka samu mutum da yake da ƴaƴa 30 sai ka bincika. To mutum da Allah ya yi baiwa a wannan wajen, to bangare na biyu kenan. To bangare na uku wanda Allah ya masa baiwa shine bangaren arziki.
Na'am.
Allah ya masa baiwa na arziki. Duk da gashi malami ne ya sa da wuya ga mutum ya haɗu waɗannan biyun ko uku a lokacin
guda. Kasuwanci.
To sai masa kuma arzikin kasuwanci. Kamar yadda shi yana son yayi wani baya son ya dogara akan karatu kawai. Kada a ce mutum ya zama sai dai ku zama Allah ya baka mu samu. Allah ya baku mu samu.
A ci albarkacin makaranta.
To shi ana cin albarkacin makarantar domin ita ce ta kai shi matsayin kalifanci. To kuma sai zo ya amfani da wannan amma bai dogara da wannan din ba. Tun 1949 Sheikh Khalifa Ishaq Rabi'u ya fara shiga kasuwanci. 1952 ya kafa kamfanin Ishaq Rabi'u and Company. Wanda a karkashin wannan kamfanin yake yin kasuwanci daban-daban ko na gine-gine ko na siyan kayayyakin gona irin su lokacin ana wannan zancen fuloti, gyanda ko auduga ko kuma dai kayayyakin da Turawa suke kawo yake abin nan. Lokacin da aka zo kasuwancin sai shiga ba, lokacin da aka mai da kasuwancin hannu yan kasa 1971 zuwa 72 sai ya kafa kamfani da ake kiransa Kano Bagauda Textiles. Ya kafa kamfanin yin atamfofi da yin atamfofi na Bagauda Textiles.
Kamfanin masaku
ne. Yin masaka. Ya yi wannan kuma ya shiga ya ba zama wannan abin nan. Duk da kamfanin daga baya yadda tantalin arzikin kasa ya yi kasa to amma a 1980 sai ma ya sake ci gaba ya bada da kasuwancin har ya kafa wani kamfani na yin lemu wanda ake kira Sinalco a lokacin tsakanin 1981 ne zuwa 83. Shi ma dai kamfanin bai dade ba amma ya shiga cin abubuwan harkoki daban-daban na kasuwanci ko lokacin da ake irin shigo da shinkafa na lokacin da muna matsalar kayan abinci suna daga cikin manyan wanda suke shigo da kayayyakin abinci kuma suna cikin kananan yan kasuwa da su. Ba shi ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya masa a kasuwancin ba shi da bakin ciki. Ba shi da bakin ciki. Shi kuma ba a fi haɗa munafunci da shi ba. Yana da wannan ya yi shuhura da a waɗannan abubuwan. To shi ma tun daga lokacin to ya zama ya bunƙasa a wannan wajen. Sai kuma aka zo ɓangare na wajen shugabanci banda na sha'anin addini da ya zama khalifa. Ko a siyasar Kano, Khalifa Sheikh Ishaq Rabi'u ya yi rawa gani ƙwarai da gaske wajen tabbatar da ganin haɗin kan Kano, jama'ar Kano. Kullum ƙoƙarinsa idan akwai ɓaraka ga shugabanni ko da mabiya ya kokari ya shiga duka mutumin mai martaba marigayi sarkin Kano Ado Bayero ne. Saboda ko me ya faru su ne masu ba wa sarki shawara na wajen gidan sarauta wanda sarki yake sauye kan saurare su da irin su chairman wato Malam Aminu Dan Tata. To su gaskiya suna da matsayi daban a tarihin Kano da kuma shagorancin ta. Ba sa shiga siyasa a kai tsaye amma duk abin da ya shafi wani abu wanda ya shafi haɗin kai ko zai wadda za haɗin kai to sun yi shura wajen shiga al'amarin Kano domin su kawo masala kuma su kawo yadda za a fahimci juna kuma a maida alƙafi ne. Abin da na mance in gaya ma shi ne auren da Sheikh Ishaq Rabi'u ya wani Allah ya ba shi waɗannan ya yi 63 ya fara aure ina kyautar tun 1944. To daga wannan lokacin ya zuwa shi ne Allah ba shi yayin da ya ba shi. To a takaicewa ina jin sai dai kuma abin da za ka tambaye.
To watakila abin da za mu so mu ji ƙarin bayani shi ne ka yi magana alaƙarsa da wato mahukunta duk da baya shiga dumu-dumu ya shiga harkokin siyasa to amma dai yana da wato alaƙa mai kyau. Wani abu da yake ba mutane mamaki da al'amarinsa shi ne yadda ya haɗa waɗancan abubuwa guda biyu ci gaba da hidima ma addini, za ka iya cewa neman ilimin tun da ya ci gaba, sannan kuma ana tsaka da aka shiga harkokin kasuwanci har ma da hulɗa ta ƙetare gadan-gadan har ta kai da kafa kamfanoni. Ya aka yi wato waɗannan abubuwan suka tafi kafaɗa da kafaɗa, misali?
Well, sun tafi kafaɗa da kafaɗa. Abin da ke gaya mu shi ne yana da kishin jama'a, yana da kishin addini na farko. Yana da kuma to kishin addinin nan shi yasa abin suka tafi kafaɗa da kafaɗa. Kishin addini sai sa sai amfani da dukiyar da ya samu yiwa musulunci hidima. Yana daga cikin ina jin a Afirka gaba ɗaya ba na jin za ka samu mutum kamar Khalifa Ishaq Rabi wanda yiwa musulunci hidima wajen gina masallaci.
Sai kuma ansar tambayar su Adamu Aliyu Ngulde da Umar Horeba da Musa Suleiman kan ƙasar da gini mafi tsawo a duniya yake da kuma wadda tafi yawan gine-gine masu tsawo a duniya. To idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Gini ko gidan sama da ya fi tsawo a duniya shine gidan hasumiyar Burj Khalifa da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa mai tsawon mita sama da 828 wato ƙafa 2,716.5, ma'ana ya ruɓanya gini mafi tsawon nan na garin Kaduna Najeriya wanda ake kira Nagwa Matsa House har sau fiye da 14. Na biyar a tsawo bayan Burj Khalifa shine ginin hasumiyar Shanghai na ƙasar China. Na uku shine gidan hasumiyar agogo da ke Makka a ƙasar Saudiya. Na hudu shine gidan hasumiyar cinikayya da ke Pyongyang a ƙasar China. Na biyar shine gidan hasumiyar Lot da ke Koriya ta Kudu. Na shida shine gidan hasumiyar cinikayya ta World Trade Center da ke birnin New York na Amurka. Na bakwai shine ginin hasumiyar cinikayya da ke Guangzhou ƙasar China. Na takwas shine ginin hasumiyar cinikayya da ke Tianjin a ƙasar China. Na tara shine ginin hasumiyar Zhen shima a ƙasar ta China. Na goma shine ginin hasumiyar Taipei da ke ƙasar Taiwan wadda China ke ikirarin nan ma ƙasar ta ci. Ma'ana China ta fi kowace ƙasa a duniya yawan benaye ko hasumiyoyi masu tsawon gaske. To amma sabanin yadda yawanci za a zata, a jerin ƙasashen da suka fi yawan hasumiyoyi ko benaye masu tsawon inani haɗin bayan ƙasar China sai ƙasar Amurka, wato idan ana maganar adadin su ne a cikin ƙasa. Ta uku a yawan hasumiyoyi ko benaye ita ce Japan. Ta hudu kuma ita ce haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ta biyar ita ce Koriya ta Kudu. Ta shida Australia. Ta bakwai Canada. Ta takwas Singapore. Ta tara Indonesia. Sannan ta goma kuma ƙasar Philippines. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan marigayi Sheikh Isiyaku Rabu da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To Allah kai makon gobe. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. To sakon farko da ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace jama'a ya kamata kodayaushe mu zama masu hakuri da juna, mu sani cewa rayuwa babu abin da yafi muna lafiya da zaman lafiya, sannan kuma arziki ko mulki ba za su taba mu ruwa gare mu ba matukar babu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shi kuma Sadiq Sa'idu Daura yace muna roƙon gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari da taimaka daga darajar asibitin karamar hukumar Mai Adua, ganin yadda wannan karamar hukumar ta bunƙasa da dimbin jama'a. Sai sako na ƙarshe wanda ya fito daga Digaga dan Fulani Warji da Shehu Kacalla kafin ana zikiri daga jihar Bauchi, suka ce assalamu alaikum viewers Hausa, muna jajantawa daukacin al'ummomin da ambaliyar ruwan sama ya rutsa da su, ganin yadda mutane da dama ne suka rasa rayukansu da magonakinsu da gidaje. A ƙarshe muke addu'a Allah ya mayar musu da alkhairi, amin summa amin. To a cigaba da aikowar sakonni, mu kuma za mu cigaba da karantawa.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙashir, wato labarai, amma wannan kara takaice.
To ga takaitattun labaran. China ta soke zaman tattaunawa kan harkokin kasuwanci da Amurka biyu bayan kakkafa sabon haraji akan kayan China da Amurka ta yi. Mujallar Wall Street Journal ce ta ba da rahoton cewa China ta shirya tura mataimakin Prime Minister Liu Washington a sati mai zuwa.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Voltage wanda muka fi sani da suna Zanga-Zanga, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai da yamma idan mun dawo muku da wani sabon shirin.
Musique et info pour chacun. VOA.